sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Sarfilu, ba mu kanin labarai.
To, shugaban Amurka Donald Trump ya kara kaimi a zargin da yake cewa binciken tsige shi wani yunkurin abokan adawarsa suka dade suna yi domin hana shi lashe zaben shekarar 2020 a kuma samfarar da gwamnatinsa. Iran ta fada da katse yanar gizo mafi girma a kasar da ya shiga kwana na 7 domin murkushe masu adawa da gwamnatin na cikin gida. Haka kuma za a yi cewa wata gagarumar gocewar laka ta yi awan gaba da mutum 24 a kauyen Westport na kasar Kenya.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki a Nigeria ta kirkiro wani kwamiti na musamman da zai bincike akan rikicin da ke faruwa a jihar Edo. Haka kuma a Abuja, jakadan Algeria da na Iran sun halarci gagarumin maulidin annabi a karkashin Ansarin Tijjaniya. Sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara kaimi a zargin da yake cewa binciken tsige shi wani yunkurin abokan adawarsa suka dade suna yi domin hana shi lashe zaben shekarar 2020 haka kuma samfar da gwamnatinsa. Kwana guda bayan da 'yan majalisar Democrat suka kai mako biyu suna sauraron bahasi a bainar jama'a daga jami'an fadar White House da wasu jami'an gwamnatin, shugaban kasar ya sake caccakar 'yan Democrat akan wata hirar waya da yi da labaran gidan talabijin na Fox News na kusan sa'a. Yayin da yake hira da mai gabatar da shirin na Fox and Friends, Trump ya yi ta zargin da ya saba yi wa 'yan Democrat cewa suna auna kwamitin yakin neman zabensa ne tun da fari. Yana mai tabbatar wato fadar White House lokacin mulkin shugaba Barack Obama suna da hannu a cikin wannan abu. Shugaban da ya yi zargin cewa a baya cewa fadar White House karkashin Obama tana sa ta hirarrakin jami'an yakin neman zaben Trump sai dai ya yi wannan zargi ba tare da ya gabatar da shaida ba. A ranar 9 ga watan Disamba ne aka sa ran ma'aikatar shari'a za ta fitar da rahoto akan yadda hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta gudanar da bincike akan yadda aka fara wato binciken Rasha a katsalandin da ta yi a zaben. Jiya Juma'a, shugaban Amurka bai nuna alamun zai amince da kudirin majalisa da ke neman samarwa ba, wanda zai yi nuna goyon baya ga masu rajin kafa demokaradiyya a yankin Hong Kong. Yayin da yake hirar tawayar tarho da shirin Fox and Friends, shugaba Trump ya nuna alamun yana tsaka mai wuya tsakanin goyon bayan 'yancin bil'adama da kuma kulle yarjejeniyar cinikayya da kasar China. Trump ya ce kun ga dole ne mu kasance da Hong Kong. Ya kuma kara da cewa duk da haka, amma ina tare da shugaban kasa Xi Jinping, abokina ne. Trump ya ce manyan kasashe biyu masu girman tattalin arziki a duniya suna kan shirin samar da wata yarjejeniyar cinikayya mafi girma a tarihi, kuma idan har za mu yi hakan zai zamanto abu ne mai kyau. Kudirin da Amurka ke shirin samarwa za a yi shi ne domin tabbatar da cewa yankin Hong Kong ya ci gaba da cin gashin kansa da yadda zai zo daidai da sharuɗan Amurka na cinikayya, haka kuma zai yi barazanar takunkumi ga duk wanda ya take 'yancin bil'adama. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Iran ta fada da katse yanar gizo mafi girma a kasar da ya shiga kwana na 7 domin murƙushe masu adawa da gwamnatin cikin gida. Lamarin da ya sa Amurka ta kakaba takunkumi akan jami'an da suka katse yanar gizon. A wani sakon Twitter da yammacin jiya Juma'a, wata kungiya mai sa ido akan harkokin yanar gizo da ke birnin London ta ce katse yanar gizon ya cika kwanaki 6 kuma yana hana 'yan uwa da abokai hulɗa, lamarin da ke keta haƙƙin 'yan Iran. Wasu jami'an Iran sun ce suna sa ran a hankali za a maido da yanar gizon a cikin 'yan kwanaki nan gaba, amma dai babu wata sanarwa daga gwamnati akan ranar da za a kawo ƙarshen katsewar wadda ta fara tun ranar 16 ga watan nan na Nuwamba. A ƙoƙarin da hukumomi ke yi na hana yaɗa hotunan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a faɗin ƙasar. Wata gagarumar gocewar laka ta yi awan gaba da mutum 24 a ƙauyen West Pokot na ƙasar Kenya, da ke da tazarar kilomita 350 a arewa maso yammacin birnin Nairobi, biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. An samu garwakin mutane 12 ciki har da na ƙananan yara 7. Kwamishinan yankin Afolo Okelu ya faɗa wa gidan jaridar Kenya na Daily Nation. Okelu ya ce an zaro ƙananan yara 2 da ransu, an kuma ruga da su zuwa asibiti. Yunkurin ayyukan ceto na samun tsaiko saboda hanyoyi sun koma tamkar koguna, aka kuma ruwa ya share gadojin da ake da su. Daga ƙarshe, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira ga kare lafiyar dabban mutanen da suka arce daga arewa maso gabashin Burkina Faso da ke fama da tashin hankali. Hukumar 'yan gudun hijiran ta ce rashin tsaro na hana wa ƙungiyoyin kai kayan taimako isar da kayan da ake tsammanin ko ake buƙatar su, ake tsananin buƙatar su. Kusan 'yan Burkina Faso 500,000 ne suka nemi matsugunai a cikin ƙasar. Haka kuma tashin hankali na wannan lokaci kuma ya sa wasu dabbai suna arcewa domin su tsira da rayukansu. Mai magana da hukumar da yawun hukumar 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Babar Baloch, ya yi kashiri cewa yawan masu barin gidajensu ka iya haura 500,000 kafin ƙarshen wannan shekara idan har-haren da 'yan bindiga ke kaiwa fararen hula bai zo ƙarshe ba.
People fleeing the violence report attacks on their villages by extremists.
Ya ce mutane suna arcewa tashin hankalin har-haren da masu tsaurin ra'ayi ke kaiwa ƙauyukansu, suna tilasta maza zama mayakansu, su kuma kashe waɗanda suka kiyarda su zama mayakan nasu. 'Yan bindigar suna sace shanu da dukiyoyi, wato dukiyoyin 'yan ƙauyen.
Sarfilu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu, inda a wani yunkuri na yin sulhu da kuma samun mafita mai dorewa, jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta kirkiro wani kwamiti na musamman da zai bincike akan rikicin da ke faruwa a jihar Edo. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Kwamitin ayyuka na jam'iyyar APC na ƙasa shine ya nada wannan kwamiti na musamman mai dauke da mutane 5 a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje, don samo bakin zaren yadda za a magance rikici da ke faruwa tsakanin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa da gwamnan jihar sa na Edo. Honorable Ahmed Aliyu Wadada shine sakataren kwamitin.
Abinda kwamiti ake son mu yi shine mu tafi Edo State, mu yi taro da ƙungiyoyi masu ruwa da tsaki don mu san me ya kawo wannan rigima da ake ciki a jam'iyya. Kuma bayan mun ji, mu ba da laifi ga wanda ya dace a bashi laifi idan ya kai ga haka. Bayan kuma wannan, mu ba da shawarwari na abubuwa dangane da binciken da muka yi da abinda suka bayyana mana. Mu ba da shawarwari na abinda za a iya ingantar da jam'iyya a nan jihar, kuma ya tabbatar da cewa an samu cikakken demokradiya na cikin gida wato cikin jam'iyya ta kasance jam'iyyan ba ƙarshen aikin mu an samu dalili ko dalilai da zai sa a samu cikakken demokradiya ta tabbata a duk harkokin jam'iyya a jihar Edo
wasu fitattun shugabannin jam'iyyar APC sun yi kira ga shugaban jam'iyyar Adams Oshomole da yayi murabus daga kujerarsa domin hakan zai kare jam'iyyar daga rushewa wani abu da mai nazarin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa Muhammad Isa Usman ya tsokaci a kai
shure-shure bai hana mutuwa kuma in kika duba matsalolin jam'iyyar APC a yanzu kin san aka ce dama kifin ya tashi ribewa ta kai ke ribewa wato matsalar jam'iyyar APC in kika dauke ta ka cokan ba wata matsala bace ita ce matsalar shugabanci dama tun farko kin san hadaka ce ruwan kwazari ne ita jam'iyyar APC wato gungun yan siyasa ne da gungun jam'iyyu suka taru suka kawo ta in kika duba takaitaccen tarihin ta sannan kuma rashin sa'a da ta yi karkashin jagorancin Comrade Oshimole kusan shine yadda ya dinga tafiyar da harkokinsa na baya irin rugunsumunsu na ceto haƙƙin ma'aikata da sauransu da irin wannan siyasar cikin gida da ta waje irin ta jam'iyyar kwadugo ita ce ya ɗauko ta ya yabo ta a jam'iyyar APC
ganin cewa an jima ana rikice-rikice a jihohin Rivers, Imo, Ondo, Lagos da Kaduna amma ba a kafa irin wannan kwamiti ba me yasa jam'iyyar APC ta farga yanzu Alhaji Garus Gololo jigo ne a jam'iyyar APC
in dai kwamiti dinan na gaskiya ne za su duk state din da suka samu wannan matsalan duk a zauna da su a iya gaba daya ya dawo in tsaya madaurin ki dayan da muke dama logo din mu tsintsiyan ne shugaban party din ma shi Oshimole kada ya nuna yafi kowa shi ma kuri'arsa daya ne shi ma bai da wata kuri'a da wata kuri'a wanda tafi daya ne mutane suka ce ga inda za a yi dole ne ya bi ai mu muka kawo shi ai za mu yi mu cire shi ai wani ne ya fita kamin shi ya shiga ai to kaga bai kamata yace sai abun da yake zo kawai shi za a yi ba zai yi ba a party ba
abin jira a gani shine tasirin da nada committee zai yi wajen magance matsalar da ta kawo rarrabuwar kawunan ƴaƴan jam'iyyar APC a jihar ta Edo Madina Dauda sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla a gaida Madina Dauda har ila yau dai muna Abuja inda a karo na biyu kungiyar ta Ansaru da Sheikh Ibrahim Niyasi ya kafa a 1966 ta gabatar da shirin Maulidi na duniya ga wakilinmu daga Abuja Nasiru Al-Hikaya da rahoton
alayka salatullahi thumma salamuhu fa aishum bidunil hubbi fika mudayyu
gagarumin maulidin annabi da kungiyar ansaru tijjaniya ta shirya Abuja ya samu alertar jakadan Algeria da na Iran wannan shine karo na biyu da kungiyar ta ansaru da Sheikh Ibrahim Niyasi ya kafa a 1966 ke gabatar da irin wannan maulidin na duniya a Abuja
li anna nabiy al hashimi dahra ma ghaza bala sadda udwanan wa radda
ina bayanin nan domin na jaddada kaulin nan cewa manzon Allah ba yaki yayi ba amma yayi aikin gyara zukata ne yanzu babban bako a taron daga Senegal Sheikh Mun Haminna Ibrahim Niyas
taqazafahul ajwa'u sharqan wa maghriban yubinul huda fi'lan wa qalan wa hala
yana mai karawa da cewa shi yasa mutan gabar da yamma suka bi tafarkin manzon Allah Sheikh Mun Haminna yayi fatar Najeriya da yan Najeriya su ci gaba da zama lafiya da juna bisa fahimtar matsayin kowane bangare sakataren labarun kungiyar Murtada Nuru Gusau ya ce a wajen su taron shine mafi muhimmanci da haka masu cewa Maulidi Bidiya ne su zo don ba su hujjar tafiyar da yace ta soyayya ce
wannan manufa ita ce muke kokari mu isar da waɗannan sakonni a cikin dukkan waɗannan motsi da muke yi kowane lokaci na girmama Annabi sallallahu alaihi wasallama na yin Maulidi Maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma idan bai zama abu mai kyau ba to ban ga wani abu mai kyau bane a gani na misali in ba ku misali yanzu a ce muna zauna nan a kaddarta Sayyidina Abubakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali sai Allah ya tayar da su sai su zo su same mu a nan zaune sai su ce waɗannan mutanen me suke yi a nan sai a ce suna murnar zagayowar ranar haifuwar masoyinku Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda Allah waɗannan sahabban za su ji dadin wannan abin da suka samu ana yi ko ba za su ji dadi ba tambaya ina tambayar ka ele kaya ka bani amsa za su ji dadi ko ba za su ji ba
kasancewar su yan tijaniya menene hikimar gayyatar jakadan Iran Murtaza Rahimi Zarci wajen taron wanda jawabinsa ya jaddada matsayin Shi'a kan cewa manzon Allah ya barwa mutane littafin Allah da iyalinsa ne maimakon fahimtar sunna ta barin kitabu wa sunna.
Inni tariku fikum thaqlain kitab Allah wa itrati wa itrati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
Ita ce tambayar da nayi wa Malam Nuru Gusau.
Kuma farkon magana ta da nayi maka cewa muna so mu da umbrella ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shi musulunci baya da boda, baya da iyakoki. Waɗannan iyakoki da kaga an kirkira, wasu ne suka kirkire su saboda samar da baraka da kuma cikar wasu gurace-guracen su. Amma addini ya hada mu ƙarƙashin ƙasa ɗaya wadda sama ƙwaya ɗaya ta rufe ta.
Gabanin kammala taron Maulidin, tawaggar ta Tijjaniya ta zarci asibitoci da gidajen yari ta kai kayan agaji ko kuwa tallafi. Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru en Hikaya. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin wasu masu sauraron mu da suka hada da Sani Dankani da Balarano, masu son jin tarihin sarkin Kano na farko. To idan masu tambayar na saurare, ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da amsoshin da ya samo daga masanin tarihin masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa, wanda Mahmud ya fara da tambayar sa kamar haka.
Malam Ibrahim Ado Kurawa, wane ne sarkin Kano na farko?
To alhamdulillah, sarkin Kano na farko shine Bagauda, kuma kamar yanda yazo a cikin littafin tarihi, sai hai shine wanda ya hada duk kabilu na Kano. Ai kafa daula, wato ya fara zama sarki. Da can suna daban-daban, su suna bauta abubuwan su na magoza, wasu manoma ne, wasu makera ne da sauransu, amma shi ya hada kan wannan kabilin gaba daya a dunkule, aka kafa hukuma daya. Kuma shekara 1999 haka da yazo a cikin littafin nan tarihi na Kano, Tarik Arbab Kano, wanda tura suke cewa Kano Chronicles, da kuma wakar Bagauda, da kuma littafin da aka yi akan jihadin Shehu Dan Fodio, shi ma duk ya lissafa sarakunan Kano.
Kenan za a iya cewa gabanin shi Bagauda babu wata wani abu mai kama da masarauta ko sarki a Kano?
Babu, sai dai kowa yana daban-daban. Shi ne ya haɗa kan duk kabilu ya kafa sarautar Kano. Kuma yau shekara ta 1910 wani abu. Idan ka lissafa tunda yanzu muna 2019, ko to waccan kuma 1999, kaga 1000 kenan. So idan 1120, to tun wannan lokaci Kano take kasa daya,
wato take da masarauta.
Yau take da masarauta, sarkin Kano shine har tun daga Bagauda har zuwa wannan sarki namu na yanzu, Muhammadu Sanusi na biyu.
To shi lokacin da shi Bagauda ya kirkiri masarautar Kano, daga lokacin da ya kirkire ta zuwa lokacin da watakila wa'adin sa ya zo karshe, shekara nawa akai?
Ya shekara kusan 60
yana kan sarautar Kano,
yana kan mulkin Kano, ya fi shekara dai 50. To ma daga baya duk iyayensa ne, kamar yanda yake a jere, duk iyayensa ne suke yin sarautar Kano, amma an bambanta, an ce da daular Rumfa da daular Kutumbawa, kuma kaga da daular Sullubawa. A cikin tsarin nan da uba, daga uba zuwa da, haka suka ta yi har lokacin da aka yi jihadin Shehu Dan Fodio, sarkin Kano Sulemani ya yi sarki. Kuma a cikin jerin sarakunan Kano shine kadai yanke abun bai dore ba, kaga daga Daba zuwa yau shekara 200 duk zuri'ar Daba ce.
Wai shi lokacin da Bagauda ya kirkiri sarautar Kano din nan, akwai tarihi abin da ya nuna yasa ya karfafa marguya ko ya markaimi ya ga cewa watakila baraya mai da wannan lardi na Kano ya samu sarauta har ai wani tsarin mulki?
Ai ka san, idan ka duba tarihin dan adam, mutane suna faruwa ne yan kadan, kamar usra, wato gida, daga nan kuma su zama unguwa, daga nan su zama kauye karami daga nan su zama gari. To shi Bagauda abin da ya rinka yi duk annan kananan abubuwa kananan garuruwa ya hade su gaba daya aka samu kasar Kano wanda yake ta fara daga kasar Katsina ta dangana da kasar Bauchi. Duk wannan kasar Kano ce kuma duk a gargashin Bagauda take. Sun zo duk sun masa chaffa a lokaci daban-daban kuma ba lokaci guda ba. Mutane sun yi rigima a yake su a shigo da su, wasu su bijire, wasu su tafi.
Yawa dama magana da nake so in tambaya kenan, tunda ya kirkiri wannan masarauta tana yar karama ya dinga fadada ta a hankali, an yi yaki ne misali ko kuma a ruwan sanyi kawai ya dinga hade ta tun daga Katsina har kasar Azare?
Akwai inda za a yi yaki, akwai inda kuma mutanen ma za su kawo kansu, akwai kuma inda sun shigo daga baya su fita. Tunda ka san yanayi ne wanda yake ba irin na wannan zamanin da muke ciki ba, babu abubuwan sadarwa, kuma duk wasu abubuwa ne wanda yake masana tarihi suka rinka fitarwa suka hade din, kuma ba abu ne wanda yake ya faru a lokaci guda ba. Kuma za ka ga wa'annan sarakunan da suke tun daga Bagauda har zuwa Alwali, kowa da irin salon mulkin sa.
Wannan gaba mana nake so in tambaye ka cewa yadda muke ganin salon sarautar Kano dinnan da rabe-raben mukamanta ko sarautinta da sauransu, dama can shi Bagauda haka ya kirkiro ta ko kuma a'a an samu sauye-sauye daga baya?
Ai, an samu shi shigo da abubuwa lokaci daban-daban daga kansa ƴaƴansa zuwa Rumfa zuwa Alwali Kutumbi zuwa Kisoki, duk kowane sarki za ga yana shigo da abubuwa. Amma a tsarin sarauta da hakimai na Kano kashi uku ne za mu iya cewa asalinsu. Akwai asalin sarautun Hausawa, akwai asalin sarautu da suka zo daga Borno, akwai asalin sarautu da suke na Larabawa. Misali, duk sarauta da ka ji an ce ɗan, to ta Hausawa ce.
Misali, ɗan Amar.
Yawwa. Misali, na farko ɗan Isa. Ka gani, ɗan Darma, ɗan Kududdufi, ɗan Akasan, ɗan Goruba, ɗan duk annan su ne sarautu na farko da aka fara yi a Kano. Kuma wa'anda aka samu su wannan sarautun mutanen da suka zo tare da Bagauda ne, wato 'yan fadar Bagauda ne. Bayan sun mutu, sun da 'ya'yan Bagauda sun zama sarki, sai su ce to kai kuma kai ɗan Isa. Misali, mahaifi ya zama ɗan a wurin ɗan a cikin fadar sarki. To akwai sarautun ɗan da suka zo daga baya, kamar ɗan Iya, kamar ɗan Lawan. Kaga wannan sai daga baya aka yi su, amma kaga su asalinsu na Hausawa ne. Akwai kuma sarautu wanda yake asalinsu na bare-bare ne, kamar Galadima, kamar Ciroma. To su ma sun shigo daga baya. Amma ka ji an ce sarkin kaza, to duk sarauta Hausawa ce. Misali, sarkin dawaki, misali sarkin shanu, misali sarkin jarmai, misali sarkin bai, duk wannan sarautu ne na Hausawa, asalinsu na Kano ne, da su da ɗan. amma kaji an ce galadima curuma wannan na bare bare ne, in kaji an ce wazir walima tawalle wannan larabci ne, to haka sarautan Kano suke.
Wai shekara 1000 da doriya din nan da shi Bagauda ya kafa sarautar Kano, a lokacin ma ya raba misali hakimai irin waɗanda muke gani, kaman a ce akwai hakimi a gari kaza, hakimi gari kaza da sauran.
Eh, to ai kaji yanda na gaya ma misali yanzu waɗannan da suka zama saraki su ƴaƴan sarauta ne, saboda suna da martaba kamar dan Isa misali, saboda Isa da yazo tare da Bagauda, saboda aka dansa sai aka sa shi a fada ake cewa dan Isa. Kaga wannan lokaci ya zo, aka zo aka nada ma dawaki saboda yaki, aka yi makama saboda yaki, galadima aka rawo daga warno aka yi ciroma, to kaga duk a tafiya ake. Sannan Muhammadu Ramfa ya zo yayi tara ta Kano, ki soki shi kuma ya ringa ƙara sarautu, wani ma ya zo yayi dan iya saboda dan uwansa dan da suke uwa daya shi kuma yana sarki. Saboda kaga abubuwa ne suke ci gaba, ba wai a lokaci guda yau Bagauda ya zo ya tsara mulki na cewa ga yanda za a yi sarauta ba.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan tambayar. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.
Gaida Ibrahim ka Almasi Garba, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ya ce, "Salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama in taya shugabannin ƙananan hukumomin jihar Yobe a ranar Alhamis da ta gabata. Da haka ne nake kira da gwamnan jihar Yobe, wato Honorable Maimala Boni, da ya gaggauta saka mana ranukan zaɓuka na ƙananan hukumomi. Duk wata buƙata za a gama da ita ba tare da jan lokaci ba." To sai kuma ga saƙo na gaba daga gwani manajan Bulo da Masak da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak, dukansu daga jihar Birnin Najeriya, inda su kuma suka ce, "Salam VOA Hausa, ana wata ga wata. Mun fara ne da wannan kalmar kan bullo da sabon tsarin musgunawa al'umma na karawa kaya haraji. Ya kamata shugabannin Najeriya su ji tsoron Allah, su sani fa talakawa sun zabe su ne don su samu saukin rayuwa, amma a madadin a faranta musu sai dai a musguna musu. Muddin idan har ba ku daina wulakan talaka ba, to duk abin da ya faru ku kuka sani, ku ne madadin faruwanta. Ku rufe boda, ku ƙara haraji, ai wannan tamkar bai dace ba." To sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Kawu Girgir, inda ya ce, "Salam VOA Hausa, duk inda ka ji kishin-kishin ko zargi, to akwai ƙamshin gaskiya a ciki. Don haka zargin da gwamnan jihar Zamfara Matawalle ke yi wa tsohon gwamnan Abdul Aziz Yari wani babban abin dubawa ne, domin ko shakka babu, alamu sun nuna biri yayi kama da mutum. To amma binciken kwaf-kwaf ne kadai zai tabbatar da gaskiyar wannan al'amari, kuma da fatan za a gaggauta gudanar da bincike. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu. Amin." To madalla, mun kuma gode da saƙonnan ku, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To kafin mu kammala shirin, ga Sarfilu ya dawo da labarai amma da kaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara ƙaimi a zargin da yake na cewa binciken tsige shi wani yunkurin abokan adawarsa suke daɗe suna yi ne domin hana shi lashe zaben shekarar 2020, haka kuma su hamɓarar da gwamnatinsa. Kwana guda bayan da 'yan majalisar Democrat suka kai mako biyu na sauraron bahasi a bainar jama'a daga jami'an fadar White House da wasu jami'an gwamnati, shugaban ƙasar ya sake caccaka 'yan Democrat akan wata hirar waya da ya yi da labaran talabijin na Fox na kusan sa'a guda. Jiya Juma'a, shugaban Amurka bai nuna alamun zai amince da ƙudurin da majalisa ke neman samarwa ba, wanda zai nuna goyon baya ga masu rajin kafa demokradiyya a yankin Hong Kong.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, muna taya barista Tajuddin Lalo da amaryarsa Habiba Umaima murnar daurin aurensu da aka daura a yau a Jos Jihar Filato. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin Sarkilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau Voitech da aka fi sani da Zanga Zanga, ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun saki haduwa insha Allah a shirinmu na dare.
Avec la meilleure musique.